من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin dake kofar asibitin tarayya Federal Medical Center dake garin Azare a jihar Bauchi majalisi na karatun littafin Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam wallafan Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi Allah masa rahama wannan zata zama halka ta 34 a wannan yammaci na Laraba 3 ga watan Dhulhijja Hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1444 wanda yake daidai da 22 ga watan 6 21 ga watan 6 shekara ta 2023 a makon da ya gabata mun karanta hadisi na farko a babu tayammu babin da yake magana kan taimama amma ba mu yi bayani kan hadisin ba mun dai takaitaccen tarjaman marawaicin hadisin wato sahabi din kenan Imran ibn Husain Allah yarda da shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ara'a rajulan mu'tazilan yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani mutum yana nisantar mutane a ina ya ganshi suna halin tafiya lokacin sallar asubahi aka tada ikama aka yi sallah bayan an idar annabi sai ganshi can nesa shi kadai a zaune abun sai ba annabi sallallahu alaihi wasallam mamaki ya za a yi gashi nan duk mutane an taru a guri guda kuma an yi sallah amma shi yana gefe bai zo an yi sallar da shi ba shine Imran dan Husaini yake ba da labari a wannan lokaci suna halin tafiya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallar asuba ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qawm sai ga wani mutum yana ya nisanci mutane bai zo yayi sallah cikin mutane ba annabi yasa aka kira shi da yazo sai ce ya fulanu ma mana'aka an tusalli fil qawm ya kai wane me ya hana ka ka zo kai sallah cikin mutane a cikin hadisin ba ambata mana sunan mutumin ba dama kamar yadda muka sha bayani sahabban annabi suna da saye musamman abu in ya shafi tuhuma ko kuma ya shafi kaman na kasu to ba sa bayyana sunan saboda su ba kaman mu bane mu dadi muke ji mu ji ana fadin aibin wani idan ana fadin aibin wani ya mutun ya jara zama a wane ko shi ma sai ya tofa albarkacin bakin sa amma su wannan ba maslahar su bace to shi yasa idan za su hakai to bayani da ya kunshi wani ya shafi wani kuma ya zama abun kamar akwai zargi haka ko na kasu to ba sa ambatan sa koda sun san shi su ba wai ambatan nasan ne burinsu ba burinsu su isar da ilimi to amma malamai marawaita hadisi, akwai littafin da aka rubuta akan mubhamat. In an ce mubhamat, sune sunayen da aka saya ba ambata botan su ba, kamar nan da yace ra'a rajulan, kaga wannan na daga cikin mubham. Wannan mutumin ba bai bayyana mana shi, mun san shi ba, shi ake cewa mubham, wanda aka saya ba a bayyana shi ba. To akwai malaman da suka yi rubutu akan mubhamat, sunayen da aka saya ba a bayyana su ba, suka yi kokarin fito da su. To daga cikin irin waɗannan littattafai da suka yi irin wannan rubutu, sun yi kokarin fito da sunan wannan sahabi, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tare da sahabbansa, shi kuma yana nesa, ya nisance su, Annabi ya kira shi, suka ce sunansa Khallat bin Rafi bin Malik al-Ansari, yana cikin mutan Madina al-Ansar, har ma sun yi takaitaccen tarjamarsa cewa sahabi ne mai falala kuma ya halarci yakin Badar. Mun san sahabban da suka halarci yakin Badar sun samu lasisi gurin Allah, sun samu garanti gun Allah, sun samu shaida daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala cewa dukansu mutanen kirki ne. Shi ya sa ma Allah ya ce duk abin da suke so su aikata an gafarta musu. To shi wannan mutumin yana cikin waɗanda suka halarci yakin Badar. Wani ma daga cikin malaman tarihi ya ce ai yana cikin waɗanda aka ma kashe a yakin Badar ɗin. To sai dai da yawa daga cikin malamai na tarihi da hadisi sun mai da martani cewar wannan kissar ta faru bayan yakin Badar. To in yana cikin wanda aka kashe a yakin Badar, bayan an kashe shi ne abun ya faru, kaga ba zai yiwu ba. Dole zai zamanto dai rayuwarsa ta yi jinkiri har bayan yakin Badar ɗin. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi ya nisanci mutane, daidai lokacin kuma ya idar da sallah tare da sauran sahabbansa, sai ya ce ya fulani, ya sa aka kira shi da ya zo, ya ce ya kaiwa ne, ya kira shi da sunansa. Kaga anan ma an saye, ba ambaci sunan nasa ba, amma Annabi ya kira shi da sunansa. Duk dai wannan na nuna maka irin kyawawan ɗabi'u da halayya na sahabban Annabi, da kuma takawa da addini irin nasu, ta yanda duk wani abu da zai fito ta ɓangaren su, wanda kaman akwai aibanta wani, ko da kwa ilimi ne, suna gudunsa. Annabi ya ce ya kai wani ma mana'aka an tusalliya fil qaum, ya kai wani me ya hana ka ka zo kai sallah cikin mutane, an idar da sallah kai kuma kana gefe. To tunda ban samu ruwa ba, sai nake ga ibada yanzu ba sai nayi ba, in hakura da kalazumci saman kasa, fiskar kasa, fa innahu yakfi, dan shi tabbas zai wadatar maka. Ma'ana ka buga hannunka a saman kasa, shine alaika bisaid, kalazumci saman kasa, ma'ana kasa ta isan maka wajen tsarkake ka daga wannan janabar taka, matukar ka rasa ruwa, to kasa ta isan maka, in ka buge ta sai kai sallarka, ma'ana kai taimama. Kaga abinda Annabi yake masa ishara sallallahu alaihi wa sallam shine ba wai lallai sai ya samu ruwa ba yayi sallah, in lokacin sallah yayi kuma ya nemi ruwa bai samu ba, kar ya ce a'a shi lallai ilalla sai ya jira sanda ya samu ruwa sannan kuma yayi sallar, a'a ga mafita nan. Yanzu ka janaba ta kama ka, lokacin sallah yayi, ka nemi ruwa baka samu ba, to mafita kwaya daya ce kai taimama kai sallah. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa alaika bisaidi fa innahu yakfika, ka lazumci saman kasa, ka buge ta, kai taimama, saboda hakan zai isan maka, hakan zai wadatar maka. Wannan hadisi da muka karanta za mu ɗauki fa'idoji da darussa ƙarƙashinsa. Fa'ida ta farko, za mu fahimci cewa wannan hadisi dalili ne cikin dalilai na taimama. Dama mun ce taimama ya tabbata cikin nasoshi na Al-Qur'ani da hadisai, hadisan kuma za mu karanta su cikin wannan babi. To wannan na daga cikin hadisan da aka shar'anta mana taimama da shi. Abu na biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi, shi taimama yana faruwa ne a lokacin da aka bugi ƙasa. Malamai suka ce har ma tsakuwa ko kuma dutse, tunda duk akan ƙasa suke cewa da annabi ya alaika bisa'id ka lazumci fiskar ƙasa, saman ƙasa, kaga saman ƙasa akwai ƙasa, akwai tsakuwa, akwai dutse, duka a saman ƙasa suke, as-sa'id saman ƙasa. To duk zai iya ɗaukan wannan a lokacin da aka zo taimama, ba wai sai ƙasa kawai ba, har dutse za a iya taimama da shi. Abu na uku da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi, za mu fahimci ya halatta mai janaba yayi taimama a lokacin da bai samu ruwa ba, ko kuma ya samu ruwan amfani da ruwan ya citira, in ma ko rashin lafiya, ta yadda in ya sanya ruwan a jikinsa wannan rashin lafiyan zai ƙaru, ko kuma sanyin ruwan babu kuma abin da zai kashe wannan sanyin da shi, to anan zai iya yin taimama yayi sallarsa, ko da kuwa yana da janaba, sai zama taimaman zai mai gurbin wankan janaba, saboda kan lokacin sallah ya fita. Fa'ida ta hudu da za mu fahimta ƙarƙashin wannan hadisi, za mu fahimci cewa wannan hadisin dalili ne daga cikin dalilai na ijtihadi, saboda shi wannan sahabin ai ijtihadi ne. Wato abinda ake nufi da ijtihadi shine mutum da iya fahimtarsa da Allah ya bashi, yayi kokarin samu kansa mafita ko hukunci ba tare da ya dogara da nassi ba, yayi ijtihadi, wato yayi kokari da fahimtarsa. To kaga wannan sahabi ijtihadi ne. To ijtihadin sa da yayi, annabi bai ce masa wannan ijtihadin da kai kuskure bane. Menene kuskure? A cikin bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana, babu kuskure a abin da yayi, sai dai annabi ya bashi ilimin da bashi da shi. Ma'ana annabi bai nuna masa cewar wannan mataki da ka ɗauka kayi kuskure ba, a'a, sai nuna masa to ai akwai wani ilimin da kai baka sani ba, tunda shi yanzu a fahimtarsa mutum ba zai yi sallah ba matukar yana da janaba bai samu ruwa ba har sai lokacin da ya samu ruwa. To kaga yanzu idan ya zamanto sai lokacin da ya samu ruwa zai yi sallah, bayan yayi wankan janaba to lokacin sallah zai iya fita. To shi iya abin da ya fahimta kenan. To annabi bai nuna masa cewa wannan fahimtar taka gurguwa fahimta ba ce, a'a, abin da annabi ya nuna masa akwai ilimin da baka sani ba, tabbas wannan ijtihadin naka babu laifi, to amma kuma ga ƙarin ilimi bisa ilimin da kake da shi na cewar mai janaba, wankan janaba shine kawai zai bashi daman sallah, banda wannan ma akwai wani ilimin shine a lokacin da mai janaba bai samu ruwa ba, ba a hana shi yayi sallah ba, yana da daman yin sallah, zai iya taimama. Sa'annan kuma koda ya samu ruwan amma amfani da ruwan ya citira, zai iya yin sallah ba tare da lokacin sallah ya fita ba. To kaga wannan hadisin dalili ne akan ijtihadi. Shi kuma ijtihadi ba kowa bane ya cancanci yayi ijtihadi, sai wanda ya mallaki abubuwan ijtihadi din, wato wanda ya zamanto yana da ilimi sosai shi yake yin ijtihadi, wanda ya san harshen Larabci sosai, sannan ya san Alkur'ani, ya san hadisi, ya san maganganu na malamai na fiqhu, sannan ma wasu malaman suna ƙarawa da cewar ya san fasaha na harshen Larabci. To wannan zai iya yin ijtihadi, amma kan samu a yau ɗaliban ilimi wanda suka dan fara koyon Larabci, sai kaga mutum yayi maka kiyasi ko ya maka idan sautari da dama kuma sai kaga ana samun kurakurai. Fa'ida ta biyar da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta, wanda yake mai karantarwa ko kuma mai dora mutane kan turba, mai ba su tarbiya ko jagora, idan wani daga cikin mabiyansa yayi kuskure ko kuma yayi abin da ba daidai ba, to gabanin ya tanka masa akwai bukatan ya ji numfashinsa, wane naga kayi kaza me yasa, kar kawai yana zuwa ya hau kansa. Yanzu a nan gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga mutumin nan ya nisanci mutane bai sallah ba, ba fada shi yayi da fada ba, sawaye aka kira shi ya ce ya fulanu ma mana aka antu salliya fil qaumi, Annabi yana so ya ji numfashinsa, ya kai wani ne ya hana ka ka zo kai sallah cikin mutane, kaga Annabi bai cha a kansa ba, Annabi bai haura masa ba, Annabi bai masa kaca kaca ba, kaga nan zai nuna mana kyakkyawan hali irin na Annabi a matsayinsa na malami mai karantarwa kuma mai bada tarbiya. To shine ga Annabi uzurinsa, to ana Annabi ya fahimci uzurinsa sai bashi ilimin da bashi da shi. To kaga haka ake so a matsayinka na malami ko kuma mai dora mutane kan turba, mai ba su tarbiya, idan kaga wani abu wanda wannan abun ba daidai bane ko ya kauce hanya ko akwai ta cewa akai, ba ta za kai kan mutum ba, a tambaye shi me yasa yayi, sai ka ji hanzarinsa. To anan kuma sai ka ga me ya kamata kayi, wace hanya ya kamata ka dora shi kanta, sannan wani hanya za ka bi, wace hanya za ka bi wajen dora shi akan turbar da ta dace. Kenan wannan zai nuna mana ana so mai karantarwa da mai da'awa su zamanto masu taushi ga al'ummar da suke karantarwa, kar su zamanto masu kaushi, kar su zamanto masu dacin rai, kar su zamanto masu zafi. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli, haka Allah ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, ya kai Annabi da ka kasance mai dacin rai, mai zafi, mai tsanani, da duk sun watse daga gare ka. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda rahama Allah sai zamanto mai taushi gare su, fadi ma rahmatin min Allah linta lahu, saboda rahama Allah sai ka zamanto mai sauki gare su, wajen karantar da su in sun yi kuskure, wajen gyara musu, wajen dora su a turba, Annabi sallallahu alaihi wasallam mai taushi ne. Mu kuma laqad kana lana fihi uswatun hasana, muna da kyakkyawan koyi daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan hadisi da muka karanta, wasu daga cikin malamai sun kafa hujja da shi kan cewar dalili ne da zai nuna maka cewar sallar jam'i bata fada akan matafiyi ba, tunda a nan gurin Annabi ya ga wani mutum ya nisanci mutane, hadisin an kawo shi a takaice, yana halin tafiya, shi ma mutumin yana cikin tawaga Annabi sallallahu alaihi wasallam, bai zo yayi sallah cikin mutane ba, Annabi ya tanka masa. To shine suka canan zai nuna maka sallar halartar sallar jam'i bata fadi kan matafiyi ba. To kenan yanzu matafiyi da aka bashi sassauci cewar in yana halin tafiya zai iya kasaru, shikenan sai ya bar yin kasaru ya je halarci sallar jam'i, an gane tambaya ta, ainihin matafiyi kan an masa sassauci yayi kasaru. To in kuma zai je halarci sallar jam'i, ai kaga sautari da dama dole zai cika, tunda ai ba shi bane liman, shi matafiyi ne, ya zo garin Azare misali, ya taho daga Kano zai tafi abin nan Maiduguri, to sai dare ya masa a garin Azare, ko kuma zai kammala wani abu kwana ɗaya biyu a Azare ya wuce Maiduguri, ai kaga shi ba liman bane, duk sanda zai je ai sallah da shi zai zama cikin mamu. To sai a ce dole, tunda a wannan hadisi malamai sun fahimci cewar sallar jam'i bata fada akan matafiyi ba, sai a ce zaman da zai kwana biyu da zai azare dole ta zuwa ana sallar jam'i da shi, ba za a faɗi haka ba. To me malamai suke nufi da suka kafa hujja da wannan hadisi cewar sallar jam'i bata fadi kan matafi ba. Kaga yanzu in an ce sallar jam'i bata fadi kan matafi ba, kenan yanzu ba zai kasan ba. Inda in zai zo ai sallar azhar da shi, kowane masallaci yana da masallaci. Shi kuma matafi ne. Kaga in har zai bi sallar jam'i dole ya cika, haka Ibnu Abbas ya ce. In zai zo ai sallar la'asar da shi dole ya zama cikin mamu, in ku yana cikin mamu kaga dole ya cika sallah, haka sallar isha. To ina sassautin da aka bashi na kasan. To a nan gurin shine malamai suka ce abinda ake nufi da wannan hadisi ba wai dole sai matafi ya halarci sallan jam'i a masallaci ba, idan suna cikin tawaga suna cikin kwamba kuma a wannan kwamban akwai jagora wanda jagoran shi yake jan su sallah, to saboda haka abin da yake tilas a kan shi ya zamanto yana sallah cikin jam'i a cikin wannan tawaga. Amma idan shi kadansa yake tafiya to sallar jam'i ya fada a kansa, saboda me? Saboda an masa sassauci yayi kasau, ba sai ya zo ya halarci sallar jam'i a masallaci ba, amma in ya zo ya halarta da idai ne. Ibnu Abbas ya ce in mun halarci jam'i sai mu cika, in kuma muka yi sallah a masaukin mu sai mu yi kasau. Ka ke nan matafi yana da zaɓi, in ya yi sallah a masaukin sa sai ya yi kasau, in kuma ya zo ya halarci sallar jam'i sai ya cika. Amma halattar sallar jam'i ga matafi ba tilas ba ne, sai dai in yana cikin kwamba. Shine za mu ɗauki wannan hadisi sai mu yi amfani da shi saboda haɗa kan hadisan gaba ɗaya. Abu na gaba da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi, taimama baya hawa kan mutum sai ga wanda ya rasa ruwa, da ruwa ba za ka je kai taimama ba. Alam tajidu ma'an fatayammamu, shi ma ai a cikin hadisin ya ce ya rasulullah asabatni janabatun wala ma, ya manzon Allah janaba ce ta kama ni ba ruwa. Kaga wannan yana nuna kenan ba a yin taimama sai in ba ruwa. Shi yasa annabi ya ce alayka bis-sa'idi fa innahu yakfika, kalazunci fiskar kasa saman kasa ya isan maka wajen me, wajen tsarki. Ta kenan mutum yana da ruwa ba inda za a yi ya yi taimama, dole ne ya yi alwala, ko kuma in babban hadasi ne dole ya yi wanka. Fa'ida ta gaba da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, barin sallah cikin jam'i a lokacin da aka tada jam'in ba tare da wani uzuri ba abun zargi ne. Tunda anan yace ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum, annabi ya ga wani mutum yana misantan mutane bai zo yayi sallah cikin mutane ba, bai yi sallah cikin mutane ba, mu'tazilan ya nisanta, yace ya fulanu ma mana aka an tusalliya fil qaum. Kaga wannan zargin sa ake, wane me ya hana ka ka zo kai sallah cikin mutane? To shine malamai suka ce wannan dalili ne da zai nuna maka cewar mutumin da za a tada sallar jam'i ba shi da wani uzuri ya ki zuwa ayi wannan sallar jam'in tare da shi abun zargi ne, sannan kuma sababi ne da zai jefa shi cikin mummunan zato, za a iya munana masa zato. Hakenan mutum dan guje ma fadawa cikin zargi ko munana zato ya je sallah cikin jam'i, sannan kuma ya gyara niyyarsa ya samu falalar da Allah madaukakin sarki yayi tanadi ga masu sallar jam'i. Abu na kusa da ƙarshe, fa'ida ta kusa da ƙarshe da zamu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi, zamu fahimci saukin wannan addini namu na musulunci. Addini ne mai sauki, ba kunci a ciki. Yanzu janaba ta kama ka, baka da ruwa da za ka yi wanka, ba a ce a dole duk inda ruwa yake a duniyan nan sai ka je ka nemo shi ba, sai aka ce to shikenan yi taimama kai sallah. Ko kuma kana da ruwan yana da bala'in sanyi, kuma a lokacin hunturu lokacin sanyi baka da abin da zaka kashe wannan sanyin, ba a ce dole sai ka ɗauka ka kwara a jikinka ba, koda zai cutar da kai. Haka wannan zai nuna mana saukin wannan addini namu na musulunci. Wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, Allah bai sanya mana kunci a cikin addini ba. Abu na ƙarshe da zamu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, za mu fahimci yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kula da sahabbansa daya bayan daya duka annabi yana kula da su yana ba su kuma muhimmanci wannan zai nuna mana yadda yake ba su muhimmanci mutun daya ne ya nisance su cikin tawaga bai zo an yi sallah da shi ba annabi bai ji aransa dan kansa shi ya sani a annabi bai yi wannan aransa ba bai raya wannan aransa ba saboda yanda ya damu da su yanda yake ba su muhimmanci yanda yake kula da al'amarin su yanda yake maida hankali ga abin da zai amfane su sallallahu alaihi wa sallam ka annabi yake duk wani abu da zai amfane mu annabi yana so duk abin da zai cutar da mu baya son sa azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim duk wani abu da zai ci mana tuwo a ƙwarya yana girma wa annabi baya son sa to shi yasa zaka ganshi da shi da sahabbansa duk wani abu da ya shafi ɗaya daga cikin sahabbansa ya shafe shi sallallahu alaihi wa sallam sannan yake yin bibiyi yanayin su idan da wanda yake da wata matsala annabi ya taimaka masa wajen samar da mafita a wannan matsala din saboda kyakkyawan hali irin nasa annabi abun koyi ne gare mu musamman malamai masu karantarwa da masu dora mutane akan turba haka ake so su zama tare da al'umma su zaman to masu kula da al'umma su masu damuwa da al'umma su masu bada muhimmanci al'umma su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada muhimmanci wa al'umma sa sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد المرسلين عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأودى ضربة واحدة ثم مسى الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه
وانا حديثي يتي an Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma zamu ji ya ce radiyallahu anhuma kaga dukan su sahabbai ne ke da Ammar da Yasir duk sahabbai ne Ammar sahabi ne Yasir shi ma sahabi ne kuma suna cikin as-sabiquna al-awwaluna dukan su dan Ammar kamar ana cewa yana shine na bakwai din musulunta inji malamai to da shi da mahaifinsa da mahaifiyarsa duk sahabbai ne kuma an yi ta cutar da su saboda suna cikin makaskanta mutane dan yanda malamai na tarihi suke ambato shi Yasir mahaifin Ammar kenan shi yana cikin kabilun Larabawa amma mahaifiyar Ammar Sumayya ita baiwa ce baiwa ce na wani cikin kabilar Banu Makhzum to shine shi mahaifin Ammar wato Yasir suka taho garin Makka neman dan uwansu susu uku da shi da ƴan uwansa guda biyu susu uku suka zo neman dan uwansu na hudun su kenan da ya bata to da suka zo sauran ƴan uwan shi mahaifin Ammar wato Yasir guda biyu sai suka wuce Yaman ba su samu dan uwan nasu ba shi kuma sai Allah ya hada shi da mahaifiyar Ammar Sumayya sai dai baiwa ce sai ya aure ta to shine suka haifi Ammar da suka haifi Ammar ubangidan Sumayya sai ya yanta shi to kaga sun zai zamanto kenan shi Ammar kaman ya fito daga makaskanciyar family dube da cewa mahaifiyarsa baiwa ce to wannan yasa lokacin da musulunci yazo suka karbi musulunci aka yi ta gana musu azaba Sumayya an kashe ta lokacin da aka sanya kibiya ta bakinta sai da ya fito ta duburarta da aka suka kashe ta saboda ta yi musulunci to shi kuma Ammar da Yasir duka irin azabar da suke gana musu kala-kala ta rana daban ta yamma daban ta dare daban ta safe daban haka za a cire musu rigunansu rana tsaka irin karfe 12 dutse bakin dutse mun san Makka kewaye take da duwatsu dutse ya jira na ya daura na yayi zafi za a cire musu rigunan su a zuwa daura su kan kan duwatsun nan gadan bayan su a dauko wani dutsen a daura kan cikin su akan sai sun bar wannan addini na musulunci amma duk da haka hakan bai sa su sun bar addinin musuluncin ba sun doge akan haka Imam al-Hakim ya fidda hadisi cikin mustadrak dinsa cewa wata rana mushrikai sun kama Ammar an yasir da suka kama shi suka dinga gana masa azaba suka kisu bashi har suka ce in har sun yaga sun bashi to ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya yabi gumakansu wannan shi zai sa kawai su bashi in ba haka ba sai sun ga bayansa suna ta gana masa azaba can da azaba yayyawa sai ya bude baki sai ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi gumakansu sai ya taho gurin annabi a Makka annabi mun san yana zaune a Darul Arqam bin Abil Arqam anan suka fake da shi da sauran sahabbansa suke ibada a boye saboda mutan Makka sun tsangwame su sun hana su su yi ibadar su a sake to da yazo annabi sai ganshi cikin wani yanayi cikin firgici cikin rashin nutsuwa cikin rashin kwanciyar hankali annabi dai yana ganin sai fahimci cewa wannan ba nitsa yake ba sai ce me yake faruwa ya Ammar sai kwashe labari ya ba annabi ya ce ayyau na haɗu da balbalin bala'i da sharri ya manzon Allah na haɗu da mushrikai suka yi ta gana mun azaba ba su banni ba har sai da suka sa ni na zage ka sannan suka sa ni na yabi gumakansu sai annabi ya ce masa kaifa tajidu qalbaka a lokacin da suka sa ka zage ni ya kake jin zuciyarka ya ce zuciyata a lokacin cike take da imani da kaunarka ya manzon Allah sai annabi ya ce masa in adu fa'ud in suka sake kama ka suka gana maka azaba suka ce sai ka zage ni ka zage ni matuƙar zuciyarka tana cike da imani da sona inji annabi sallallahu alaihi wasallam to shine aka saukar da aya ta alqur'ani malaman tafsiri sun yi ittifaki cewa akan sa aka saukar man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ya kafirta da baki amma zuciyarsa cike da imani wannan an masa afuwa kaman irin su Ammar bin Yasir da suka samu kansu cikin rauni yayi hijira guda biyu hijira daga Makka zuwa Habasha kuma hijira daga Makka zuwa Madina wannan ana lissafa shi cikin falalan Ammar dan Yasir Allah ya dade shi kuma yayi sallah al-Qibla biyu lokacin da aka dawo Madina yayi sallah yana kallon Baitul Maqdis yayi sallah kuma yana kallon ɗakin Ka'aba ya halarci yakin Badar mun san matsayin waɗanda suka halarci yakin Badar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan duk yakukuwan da annabi ya fita tare da annabi babu yakin da annabi ya fita face ya fita tare da annabi dan ma malaman tarihi suna cewa ya taka rawar gani a yakin Badar yayi abun bajinta yayi abun azo a gani sannan a zamanin sayyidina Abubakar yana cikin zaratan da suka halarci yakin Yamama mun san yakin Yamama anan aka yaki Musailima wanda yace shi ma annabi ne aka kashe shi to a yakin Yamama an yanke masa kunnen sa daya ya koma ga Allah bashi da kunne daya kuma a yakin Yamama ma yayi nagarta ya taka rawar gani yace shi sa'an annabi ne wato tsaran annabi ne shekarun su daya da annabi inji shi yake fadi inji Ammar dan Yasir Allah ya dade shi Imam Ahmad ya fidda hadisi a cikin musnad dinsa da sanadi wanda yake ingantacce wanda zai ƙara fito maka da falalan Ammar dan Yasir da matsayinsa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana Ammar dan Yasir da shi da Khalid bin al-Walid an samu sabani na fahimta tsakaninsu wajen magana da tattaunawa to sai Khalid bin al-Walid mun san jarumi ne kuma mayaki sannan yana da zafi to sai Khalid bin al-Walid ya kausasa harshe akan Ammar dan Yasir har abin ya masa zafi amma shi bai iya ya mayarwa Khalid bin al-Walid ba to shine ya tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru a Madina bayan hijira yaje gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana koka manzon Allah bai kammala koken sa ga manzon Allah ba sai ga Khalid ya taho a fusace Allah ya dada su gaba daya da yazo sai ya ci gaba da mayar da martani mai zafi wa Ammar dan Yasir annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiru bai ce komai ba sai Ammar ya sa kuka a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yasa Ammar ya fashe da kuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Khalid bin al-Walid man ada ammaran adahu Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi gaba da Ammar to Allah zai gaba da shi wa man abghada ammaran abghadahu Allah duk wanda yayi fushi da Ammar to Allah zai fushi da shi sai jikin Khalid bin al-Walid yayi sanyi waɗannan sahabban annabi kenan duk abin da zai sa Allah ya fushi da su ba sa san sa to shine Khalid Ammar ya fita ya tafi Khalid sai ya bi bayan sa yaje ya same shi suka daidaita kuma ya bashi hakuri yace Khalid bin al-Walid yace tun daga nan sai ya ji a duniya bayan annabi ba wanda yake so kaman Ammar saboda yanda ya fahimci matsayin Ammar gurin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam wannan shine imani imani na sahabbai kenan ba irin namu na yau wanda zai sa mutum hasada da kyashi ba a su abinda Allah yake so suna so abinda manzo Allah yake so shine soyayyar su akwai hadisi duk da akwai ta cewa wasu malamai sun raunata hadisin duk Imam al-Hakim ya kawo shi cikin Mustadrak dinsa ya inganta shi Imam al-Dhahabi ya masa muwafaka akan ingancin hadisi din sai dai Ibn al-Jawzi ya raunata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna ta yi shaukin mutane guda uku Aliyu dan Abi Talib da Ammar dan Yasir da Salman al-Faris Ibn al-Jawzi ya ce hadisi ne mai rauni Sayyidina Umar ya aika Ammar dan Yasir zuwa Kufa da shi da Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya dade su sai rubuta wasika ya tura mutanen Kufa yace amma ba'd fa inni ba'athu ilaykum ammaran amiran yace bayan haka lallai ni na tura muku Ammar ya zama shugaba gare ku wa Abdullahi ibn Mas'ud mu'alliman wa waziran sannan na tura muku Abdullahi dan Mas'ud ya zama mai karantar da ku kuma wazirin Ammar mai bada Ammar shawari mai taimaka Ammar wajen jagoranci yace wa huma minan nujaba'i min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ati'uhuma waqtadu bihima yace waɗannan mutane guda biyu da na turo gare ku suna cikin zababbu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ku koyi da su kuma ku mutsa inji sayyidina Umar lokacin yana khalifa sanda ya tura Ammar dan Yasir Allah ya dade shi Ammar dan Yasir ya halarci yakin da ya auku tsakanin bangarorin musulmai guda biyu tawagar Ali dan Abi Talib Allah ya dade shi da tawagar Muawiya dan Abi Sufyan Allah ya dade su gaba yana bangaren sayyidina Ali to a wannan yaki Allah ya masa rasuwa aka kashe shi a shekara ta 37 bayan hijira wannan hadisi na sani na Ammar dan Yasir ne Allah ya dade shi da babansa gaba yace ba asanin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam fi haja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika ni wata bukata bai ambaci bukatar ba shine malamai suka ce wannan zai nuna maka ana so ba komai ne in aka saka ba sai ka je kana fayyace shi wa mutane ana so ka zama mai sirri addinin musulunci yana son sirri ka zama mutum mai sirri to shi yasa Ammar dan Yasir sai ya saya bai bayyana ba shi ilimin yake so ya isa amma ina aka tura shi mai aka tura shi wannan tsakaninsa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace ba'athani annabi sallallahu alaihi wasallam fi haja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ni zuwa ga wata bukata fa ajnabtu sai janaba ya kama ni falam ajidil ma'a sai kuma ban samu ruwa ba da zan yi wankan janaba bai samu ruwan da zai wankan janaba da shi ba to shi ma anan gurin yayi ijtihadi irin na wancan mutumi na hadisin Imran dan Husayn yace fatamarraghtu fis sa'idi sai nayi birgima a cikin ƙasa tunda a iya tunaninsa ai mutum inda na ba kama shi wanka yake yana game jikinsa ne gaba daya to yanzu tunda janaba ta kama shi bai samu ruwa ba bari ƙasa ta zama madadin ruwa sai birgima cikin ƙasa gaba daya duk jikinsa sai da ƙasa ya taba yace kamata marragu dabbatu kamar yadda dabba take birgima cikin ƙasa mun san akuya idan za ta yi wanka birgima take cikin ƙasa haka jaki to irin wannan yayyanda ya ga akuya da jaki suke yi shi ma sai yayi haka yayi birgima a cikin ƙasa kamar yadda dabba take yi yace thumma ataitu annabiyya sallallahu alaihi wa sallam fa dhakartu dhalika lahu bayan haka ya faru da ni bayan yayi birgiman yayi ya je yayi sallar sa ya dawo daga bukatar sa aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa da ya iso madina sai kwashe labari ya ba annabi yace fa zakartu dhalika lahu sai na bada annabi labarin abin da ya faru da ni cewa a aikin da kamun ya rasulullah janaba ta kama ni na nemi ruwa ban samu ba to shine nayi birgima cikin kasa kamar yadda dabba take birgima nayi sallah fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha thumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidatan thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamini wa zahira kaffayhi wa wajhihi annabi sai koya masa yanda ake taimama yace ba sai kai birgima cikin kasa ba inna ma kana yakfika ai kawai zai isan maka an taqula bi yadayka hakadha kai haka da hannayenka annabi sai ya misalta masa practically annabi ya nuna masa yace ai kawai zai isan maka zai wadatar maka kai haka da hannayenka thumma daraba bi yadayhi sai annabi ya buga hannayensa guda biyu akan ƙasa bi yadayhi al-ardha annabi ya buga hannayensa guda biyu akan ƙasa darbatan wahidatan bugu guda daya thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamin sai ya shafa hannun hagu akan hannun dama wa zahira kaffaihi sannan ya shafi bayan tafukan hannunsa da ya buga hannun hagu akan hannun dama wato ya kakkabe inda akwai wani abu da hannayen nasa guda biyu suka dauko wanda zai iya cutar da shi in ya shafa a fuska ko kuma ya shafa a hannu ya kakkabe su to sai ya shafa bayan hannunsa na dama akan bayan hannunsa na hagu da bayan hannunsa na hagu akan bayan hannunsa na dama shine wa zahira kaffaihi kaffain tafukan hannu wato ba duka hannun ya shafa ba tafukan hannu an ce al-kaffu tafin hannu al-yadu kuma hannu gaba in an ce al-yadu hannu gaba daya amma an ce al-kaffu tafin hannu to anan yace thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamin wa zahira kaffaihi ya shafi hannun hagu akan hannun dama wannan shafan shine kakkabewa hannun hagu ya shafa akan hannun dama ya kakkabe in akwai wani abu da hannayen suka dauko wanda zai iya cutar da shi a lokacin da yake shafa ya kakkabe su wa zahira kaffaihi sannan ya shafi bayan tafukan hannunsa wa wajahahu da fiskarsa mun kana hadisi to wannan hadisi da muka karanta na Ammar dan Yasir zamu fahimci cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyawa Ammar dan Yasir yanda zai yi taimama kaga a hadisin Imran dan Husayn Annabi kawai ishara yayi wa mutumin da janaba ta kama shi bai yi sallah ba ishara ya masa cewa zai iya amfani da kasa amma bai siffanta masa yadda zai amfani da kasa ba amma a wannan hadisi na Ammar dan Yasir Annabi ya siffanta masa yadda zai amfani da kasan ma'ana yadda zai yi yayi taimama idan janaba ta kama shi kuma bai samu ruwa ba to ga yadda zai yi in yayi haka ya wadatar masa ba sai yayi birgima a cikin kasa ba to anan gurin akwai mas'aloli guda biyu mas'ala ta farko dangane da bugun kasa da mai taimama zai sau nawa zai bugi kasa kaga a cikin nassin hadisin nan dai na Ammar dan Yasir ya nuna cewa bugu sau daya ne kenan bugu daya ne za a yi wa fiska da tafukan hannu wannan abu na farko kenan mas'alar amma akwai ra'ayoyi guda biyu na malamai shin bugun kasar da za a yi mai taimama zai bugi kasa sau daya ne ko kuwa zai bugi kasa sau biyu bugu daya na tafukan hannaye bugu daya na hannaye bugu daya na fiska ko kuma bugu daya ya wadatar malamai suna da ra'ayoyi guda biyu a wannan mas'ala mas'ala ta biyu idan an zo shafa musamman shafan hannu iya tafukan hannun za a shafa ko kuma dukkan hannaye za a shafa wannan ma akwai ra'ayoyi guda biyu na malamai mas'ala ta farko dangane da bugun kasa da mai taimama zai sau nawa zai bugi kasa muka ce akwai ra'ayoyi guda biyu na malamai wasu daga cikin malamai sun tafi kan cewar sau biyu zai bugi kasar fiska zai mata bugunta daban hannu ma zai masa hannaye ma zai musu bugunsu daban in ya bugi kasa karon farko na fiska ya bugi kasa karo na biyu na hannaye wannan ra'ayi na farko kenan daga cikin ra'ayoyin wasu daga cikin malamai sun kawo hadisai waɗanda suka nuna hakan amma hadisan duka ba wanda ya inganta sai ra'ayi na biyu daga cikin ra'ayoyin malamai suka ce bugu ɗaya za a yi ga fiska da hannaye me dalilin sai suka kafa hujja da wannan hadisi da muka karanta na Ammar dan Yasir shi kuma wannan hadisi da muka karanta na Ammar dan Yasir za mu kula cewar Bukhari da Muslim sun fidda shi cikin sahihansu Imam al-Bukhari ya fidda hadisin cikin Kitabu Tayammum babu tayammum hal yanfukhu feehima ya fitar da hadisin a cikin babuka guda uku cikin sahihinsa sannan Imam Muslim ya fidda hadisin cikin Kitabul Haid a babu tayammum kaga hadisi ne wanda yake ingantacce to sai suka kafa hujja da wannan hadisi na Ammar dan Yasir kan cewa ne taimama in yazo taimama bugu dai zai yi wa kasa to wannan ra'ayi na biyu zai zamanto yafi karfi saboda me dalilin da suka dogara da shi shine mafi inganci sama da ra'ayi na farko dube da dalilin da suka dogara da shi dalili ne wanda ba ingantacce ba sai mas'ala ta biyu dangane da shafan hannaye duka hannayen ne za a shafa ko kuma tafukan hannaye kamar da yanda aka yi sabani a can nan ma an yi sabani wasu daga cikin malamai sun tafi kan cewar dole ne mutum ya shafi hannayensa gaba ɗaya kamar yadda zai yi alwala har zuwa gwiwan hannu in ya zo taimama wasu kuma daga cikin malamai suka ce a shafan tafukan hannu ya wadatar to su malaman da suka ce shafan tafukan hannaye ya wadatar sun kafa hujja da wannan hadisi na Ammar dan Yasir a ɓangaren taimama akwai hadisai wanda suke masu yawa amma hadisai guda biyu ne wanda suke mafi inganci da hadisin Ammar dan Yasir da hadisin Abu Juhaymi shi hadisin Abu Juhaymi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo bayani kan taimama ya ce mutum zai shafi hannayensa amma a hadisin Ammar dan Yasir me aka ambata mana kafai ne aka kira ba a kira hannaye ba to su malaman da suka ce za a shafi hannaye sai suka kafa hujja da hadisin Abu Juhayn kuma hadisi ne ingantacce cewa idan ka zo taimama hannayen za ka shafa gaba malaman kuma da suka tafi kan cewa tafukan hannaye za a shafa suka kafa hujja da wannan hadisi namu na Ammar dan Yasir to yanzu kai da kake gefe ya za ka kalli waɗannan ra'ayoyi guda biyu wannan ra'ayin suna da dalili ingantacce wannan ra'ayin ma suna da dalili ingantacce malaman da suka ce duka hannu za a shafa sun kafa hujja da hadisin Abu Juhayn Abu Juhayn hadisinsa kuma ingantacce ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shafi hannaye kenan za a shafi hannaye gaba ɗaya saboda in an ce al-yadu ya kunshi hannu gaba ɗaya in kuma aka ce al-kafu ya kunshi ya takaita da tafin hannu. To ku me ra'ayin? Alhaji me kace? Duk wanda yazo maka sai duk wanda kaga yayi sai kai. In kana ga hannun ne yayi sai kai, in kuma tafin hannun ne sai kai. Na'am. Na kaman kaman cikin ka da magana. Na'am. Eh wannan hadisin namu da muka karanta. Kuma hadisi ne Bukhari da Muslim. Haka. To akwai kuma hadisi, wani hadisi daban na Abu Juhayk. Da Annabi ya bayyana cewa an zo taimama a shafe hannaye. wato taran kai wannan, wato taran kai wannan tunda da hadisi ya inganta ko? Na kaman ciki, kaman kana da magana. Shi ma za a kira shi Hannu ko? Haka ne. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ai an zo ba daga nan gwiwa hannu ake yanka ba ko? Ana yankan nan ne. Faqta'u aydiyahuma gashi dai ayat Qur'ani ta ce faqta'u aydiyahuma, amma baran an zo ai ba nan ake yanka ba ko? Ana yankan nan ne. Ga maganar tasa ne. Kenan za a iya cewa hannu gaba daya yadu, za a iya cewa tafin hannun ma yadu. To amma an ce kaffu iya tafin hannu ne. Maganar naka yana da ƙarfi. To bayanin da za a ƙarƙare a kansa shi ne, idan an samu nusus irin haka, wanda kuma za ka tarar wasu malamai sun tafi ta wannan ra'ayin, wasu sun tafi ta wannan ra'ayin, to suna cewa ana yin hamlul mutlaq ala al muqayyad. Mun san wannan ka'idar ta malaman usulul fiqh, hamlul mutlaq ala al muqayyad. Hadisin da yazo mutlaq ana amfani da shi ne ta bangaren muqayyad. Yanzu misali hadisin da yazo yace aliyadu, kai kaga yazo mutlaq sakakken hadisi. Wanda kuma yazo yace alkafu shi ya takaita, don an tashi sai a dauki shi wannan mutlaq din a yi amfani da shi ta bangaren muqayyad, shi ne hamlul mutlaq ala muqayyad. Kaman shi wannan da yazo yi bayanin alkafu ya kayyade yadin da ake nufi a can, sanda aka ce yadu ba a kayyade ba, wannan kuma da yazo ya bayyana cewa ga yanda Annabi ya siffanta wa Ammar ɗan Yasir taimama ya shafi bayan tafukan hannunsa, sai mu fahimci cewa hadisin Abu Juhayb da aka ambaci hannu ba wai duka hannun ake nufi ba. Taya muka fahimta ka saboda hadisin Ammar ɗan Yasir? Kenan muqayyad ya zo ya kayyade mana yadin da hadisin Abu Juhayma ya zo da shi a sake. Mun fahimci bayanin wannan hadisi na Ammar ɗan Yasir. Za mu ɗauki darussa da fa'idoji ƙarƙashinsa. Fa'ida ta farko da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi, za mu fahimci cewa an shar'anta mana yin taimama a lokacin da janaba ta kama mu ba mu samu ruwa ba. Shi ne dai hadisin da ya gabace shi. Ko kuma mun samu ruwan yin amfani da shi ya tutura. Fa'ida ta biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi na Ammar ɗan Yasir Allah ya da shi, za mu fahimci cewa an shar'anta mana taimama wajen ɗauke hadasi ƙarami da hadasi babba. Tunda janaba ai babban hadasi ne, to za a iya taimama ta ɗauke babban hadasi ayi ibada, amma dole daga baya in an samu ruwa ayi wankan janaba. Shi yasa a wancan hadisi na Imran ɗan Husain, wanda ya bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ya nisanci mutane bai zo an yi sallah da shi cikin jam'i ba, Annabi ya kira shi ya tambaye shi me ya hana shi sallah cikin jam'i. Ya ce ya Rasulullah, janaba ta kama ni kuma babu ruwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alayka bisa'idi fa innahu yakfika. An ce daga baya, bayan yayi taimaman yayi sallah shi wancan mutumin, gabanin Annabi ya bar gurin, sai sahabbansa suka koka masa kishin ruwa kuma babu ruwa. Shi ma dama abin da ya hana shi wankan janaban ke na rashin ruwa. To Annabi sai sa a shiga cikin daji a nemo ruwa. Da aka je aka samo ruwa, kowa ya sha ya koshi, sauran sai Annabi ya ba ma shi wannan mutum ya ce je kai wanka. Ka kenan, idan mutum ya yi taimama mai janaba ya yi sallarsa, to fa wankan nan fa bai fadi akan sa a duk lokacin da ya samu ruwa dole zai yi wankan shi dai yanzu ya bashi daman yin ibada saboda ni saboda kan lokacin ibadar ta wuce wannan zai nuna mana muhimmancin yin sallah akan lokacin ta kenan ba a so mutun ya bar sallah lokacin ta ya fita shi yasa me babban hadisi aka daga masa kafar yin wanka a lokacin da ya rasa ruwa zai iya yin taimama saboda ba a so lokacin sallah ya fita to ina ya ga wanda yayi sake lokacin sallah ya fita ba tare da dalili ba ko kuma ba wani dalilin a zo a gani ba kaga nan zai iya shiga karkashin fushin Allah Allah ya tsiratar da shi fa'ida ta uku da zamu dauka karkashin wannan hadisi na Ammar dan Yasir zamu fahimci siffar taimama annabi ya siffantawa Ammar dan Yasir yadda ake yin taimama sannan kuma bugun kasa yayi sau daya bai sau biyu ba sannan kuma ya shafi hannayensa da kuma fiskarsa to amma anan gurin akwai dan iskali kadan idan mun koma ayar qur'ani me Allah ya ce idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn sai ya ce ne wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum famsahu biwujuhikum wa aydikum min da wani Allah ya fara da fiska famsahu biwujuhikum wa aydikum to amma anan da wani annabi ya fara yace thumma daraba bi yadayhi al-arda darbatan wahidatan thumma masaha ash-shimala ala al-yamini wa zahira kaffayhi wa wajahu kaga kenan anan bayanin da Ammar dan Yasir yake sai da annabi ya shafi bayan tafukan hannunsa sannan ya shafi fiskarsa haka ne nan kuma ga ayat Qur'ani ta ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ku shafi fuskokinku da hannayen to yaya kun fahimci bai bambanci ayat Qur'ani ta fara da fuska kafin hannu nan kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam yana siffantawa Ammar dan Yasir siffar taimama Ammar ya nuna annabi sai da shafi tafukan hannunsa sannan ya shafi fuskarsa to yaya anan wato shi wato ya fassara Qur'ani wannan sai yanda annabin ya fito mana da ma'anan famsahu bi wujuhikum wa aydikum now kenan in mutum ya fara da fuska ta yi in ya fara da hannu ya yi na wala alaji ya gano kan zaren a nan gurin ayat Qur'ani ta fara da fiska can kuma inda Ammar dan Yasir yake bayani ya bayyana annabi sai da ya fara da tafukan hannu bayanin da Alhaji yake yana da kyau sosai kuma yana da ƙarfi sannan zai fito mana da abu kuma ma kaman zai nuna mana babu makaro da juna da ayat Qur'ani da ake karo da juna ba me yasa saboda adab din da aka yi a nan an yi ne da me da wawu shi kuma adafi da wawun la yakta bit tartiba baya hukunta jerantawa a ce sai an fara da kaza sannan kaza misali in ka ce da a Musa wa Isa Musa da Isa sun zo wannan ba shi ke nuna tunda ka fara an ba san Musa ya riga Isa zuwa ba saboda shi wawun in aka yi atsaf da wawun baya hukunta rigaye sabanin in an yi atsaf da fa'un ko an yi adab da umma yanzu in ka ce da'a Musa fa Isa wannan na nuna cewa ba tare suka zo Musa ya riga Isa Musa na zuwa ba a daɗe ba sai Isa ya zo amma babu rata tsakaninsu shine in aka yi adab da faku to amma in aka yi adab da summa ya nuna akwai nasara sosai ja'a Musa thumma Isa, zai iya yiwa Musa da safe zo, Isa ya zo da dare, saboda me an yi amfani da thumma, akwai tazara sabanin wawun, in an yi amfani da wawun baya nuna daya ya riga daya. To kaga kenan anan gurin da Ammar dan Yasir yace wa zahira kaffaihi wa wajhahu, baya nuna cewar sai da ya shafi tafukan hannunsa ya shafi fuskarsa, baya nuna rigaye daya riga daya. Ka kenan in haka ne babu karo da siffar alwalar siffar taimama annabi da yayiwa Ammar dan Yasir da kuma nasi na alqur'ani famsahu bi wujuhikum wa aydikum, kenan mutum mai taimama zai iya fara shafan fuskarsa gabanin tafukan hannunsa da yawa daga cikin malamai kuma akan abin da suka tafi kenan, wanda nasin alqur'ani da haka ne suka ce inda zai fara shafan tafin hannun gabanin fuskar ba za a ce kuskure bane hakan, to amma fara shafan fuskar shine yafi, kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka ambata. Fa'ida ta gaba da zamu dauka karkashin wannan hadisi, ko an nuna mun lokaci, lokaci ya kure ko, to bari daga wannan fa'ida sai mu karkare, na mance ni afwan. Fa'ida ta karshe ina ga sai mu karkare da akan ta saboda kuren lokaci, wanda yayi ijtihadi, ai mun yi bayanin ijtihadi dai, wanda yayi ijtihadi ya kuskure, yayi kuskure a ijtihadin sa, ba a tilasta masa sake sallah. Aina muka fahimci wannan cewa wanda yayi ijtihadi, yayi kuskure a ijtihadin sa, yayi sallah, daga baya bayyana cewa ijtihadin sannan fa da yayi akwai kuskure ciki, ba za a tilasta masa cewa sallar da kai intan duk da ka gina akan kuskure sai ka sake ta ba. Aina za mu fahimci wannan cikin hadisin Ammar dan Yasir da ce ya sake sallah ba, tunda ai da ya birgima cikin ƙasa yayi sallah ya zo ya ba annabi labari, annabi ya nuna masa gaba nan gaba da nan in irin haka ya faru ga inda zaka, amma bai ce masa sake sallah ba. Ka kenan yanzu in mutum yayi ijtihadi, yayi kuskure, yayi ibada, daga baya sai bayyana masa cewa ijtihadin fa da kai dazu kuskure ne, to ya gyara gaba ne, amma sallarsa ba sai ya sake, ko da ka sauka gari baka san alqibla ba, babu kuma musulmi da zaka tambaya, kana tsoro kan lokacin sallah fita, kai ijtihadi kai iya fahimtarka kana ga dai nan ne alqibla, kai sallarka, daga baya ta bayyana ba alqibla bane, suka ce ba sai ka rama ba. Ina ga saboda kuran lokaci sai mu dasa aya anan, abubuwan da muka karanta da suke dadai Allah ba mu ikon amfana da su, abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuban harshe Allah gafarta mana. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.